لله وكفى وصلاته على عباده الذين اصطفى ɗan uwana masu sauraro na a duk inda kuke ta wannan gidan radio mai albarka albarka radio ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri na musamman wanda kungiyar ɗan uwa samari mai suna Safe Boat State suka dauki nauyin kawowa inda yau muna tare da malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo a cikin wannan shiri inda zamu tattauna akan rikon amana da adalci a mahangar shari'ar musulunci. Malam Muhammad Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo baba ko ne ga kowa da kowa musamman a nan birnin jihar Bauchi ba saboda malam tsawon wata ramadana muna tare da shi kuma yanzu haka ma ya zo ya gabatar da wasu shiri ne na wannan wasu darussa ne na musamman wa malamai a matsayin sanin makamar karatu inda ake abin da ake cewa daura na tsawon kwana uku. To sai muka ga ya kamata su mutanen gari su san da zuwan sa kuma su amfana daga dimbin ilimin da Allah subhanahu wataala ya ba malam. Malam dai an haife shi a garin Makka kimanin shekara 46 da suka gabata 8 da suka gabata a baya ko malamin malami ne a jami'ar Ado Bayero abin nan Bayero University dake Kano kuma shugaba ne na cibiyar Imam Bukhari wacce take bincike binciken lamuran musulunci da kuma fassare-fassare kan abubuwan da suka taso. Malam yana da rubuce-rubuce masu tarin yawa, malam yana da dubban almajirai a sassanin duniya a nan cikin garin cikin almajiran su har akwai mai muku magana da makamanta na muna da tarin yawa a Najeriya. Bana so in cika ku da lissafin bayanin waye malam waye malam sai mu in hana ku amfanuwa da shi abin da muka yi tara mu. Malam muna maka barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Malam za ka yi mana bayani ne yau akan amana da kuma adalci a mahanga ta shari'ar musulunci. Idan aka ce amana me ake nufi? Idan kuma aka ce adalci me ake nufi?
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وينهك أمؤا ما سو سورا رم وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب شكا وأن أبو بو قدابي وأن سوني متاشير دزامي مغانا كانت يا وأن أمنتنا كي يردود مكي لسو abubuwa ne masu dimbin mahimmanci kware da gaske kusan rayuwar dan adam akan su ta gino. Na farko amana. Amana kalma ce da take da fadi dunkulalliya ce amma kuma tana da fadin gaske. Kusan duk wani abu wanda Allah subhanahu wataala ya dora alhakinsa a wuyan mutum to yana karkashin amana. Ubangiji subhanahu wataala tun daga yin halitta ita wannan amana din ya dunkule ya ainihin bijirar da ita ga manya-manyan halittu da ya fara yi halittun sammai da ƙasa da duwar-watsu ya nemi ya ji za su iya ɗaukan wannan amana kuma za su iya kiyaye ta in sun ɗauka. To amma sai suka ji tsoro suka ga ba za su iya ɗaukan wannan amana ba don gudun idan sun kasa sauke wannan nauyin amana ɗin Ubangiji subhanahu wataala ya yi musu wani kamu da ba za su iya kubucewa ba. Sannan sai aka bijirar da wannan amana ga dan adam. Dan adam ya ce ya ji ya gani shi zai iya dauka tare da cewa shi ne mafi rauni cikin dukkan halittu da Allah ya yi ko kuma waɗannan halittu da Allah subhanahu wataala ya yi na sammai da ƙasa da duwar watsu. In ka duba girman su ka duba ƙarfin su ka dubi kuma halittar dan adam zaka san cewa shi ne yafi rauni a cikin su. Amma duk haka shi ya ce ya ji ya gani zai iya dauka. Allah subhanahu wataala ya ce to tun daga nan dan adam ya zama zaluman jahula mai zaluntar kansa domin ya tattago kansa abinda yake mai nauyin gaske. Sannan kuma jahulan ya jahilci abubuwa da yawa wanda su yasa har ya iya cewa zai iya daukan wannan amana. Allah ya ce inna aradnal amanat amanata ala samawati wal ard wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah ce mun bijiro da amana ga sammai da duwar da kasa da duwar watsu, fa abaina an yahmilaha suka ki su dauki wannan amana, wa shaqna minha suka ji tsoron daukanta saboda gudun abinda zai biyo baya idan sun kasa sauke wannan amanan. Wa hamalaha al-insan, amma dan adam yace ya ji ya gani zai dauka. Allah ce innahu kana zaluman jahula, lalle dan adam ya zama yawan zalunci ne, wato shi kansa yana mai zaluntar kansa ne, sannan jahulan mai yawan jahilci ne, bai san girman abin da ya dauka ba. To kaga anan Allah subhanahu wataala ya nuna cewa dukkan wani abu wanda yake alhaki ne akan wuyan dan adam ya sauke shi, to amana ce. Saboda haka amana na akwai tsakaninka da Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya lizimta maka cewa ka bauta masa shi kadai, kada ka bauta kowa ba shi ba. Wannan amana ce Ubangiji subhanahu wataala ya dauka da ya kulla ya bawa dan adam tun yana tsatsan annabi Adam alaihi salam. Wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Haka wannan amana ce tun farko, tun wato dan adam yana tsatsan annabi Adam alaihi salam, Allah subhanahu wataala ya bijira masa wannan amanar. Shi yasa a wani guri Allah subhanahu wataala yake cewa alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ana buduni hadha as-siratal mustaqim. Saboda bijirewa bautar Allah subhanahu wataala cin amana ne, dan adam ya dauka cewa zai bauta Allah. Bauta wa shaydan ko biyin hanyar shaydan cin amana ne. To kaga wannan amana ce tsakanin bawa da ubangijinsa. Shi yasa dukkan ayyukan ibada da Allah subhanahu wataala ya farlantawa musulmi ko ya farlantawa dan adam, daga sallah, azumi, zakka, hajji, amana ce. Saboda haka in yayi su yadda Allah subhanahu wataala yake so ayi, to ya kiyaye wannan amana. In ya kiya, to babu shakka ko yayi wasa da wannan, to yayi wasa da amana. Shi yasa a wani guri Ubangiji subhanahu wataala yana cewa amana tana farowa daga kansa. Don haka cin amana, ana samu wanda zai ci amanar Allah, ya ci amanar manzon Allah, ya ci amanar al'umma. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah ya ce, ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku ci amanar Allah da manzo, ku haƙinci amanar ku alhalin kuna sani. Saboda haka akwai amana da take tsakanin bawa da ubangijinsa, akwai amana da take tsakanin bawa da annabin Allah da ya aiko, na ya masa biyayya, ya bi abin da ya ce, ya bar abin da ya hana, ya gaskata shi cikin abin da ya bada labari, wanda duk amana ce. Sannan akwai amana da take tsakaninsa da kansa. Ubangiji subhanahu wataala ya bashi rayuwar da ya bashi, amana ce abunsa. Dole ne ya kiyaye wannan, kada ya yi abin da zai cutar da rayuwarsa a duniya ko ya cutar da rayuwarsa a lahira. Har idan ya yi wannan, to ya zalunci kansa, ya ci amanar abin da Allah subhanahu wataala ya dora a kansa. Akwai amana da take tsakanin mutum da wanda yake abokin zamansa, amana da iyalansa a gida, ‘ya’yansa, amana da take kansa ta ainihin zamantakewarsa da mutane a unguwarsu, zamantakewarsa da mutane a kasuwa, zamantakewarsa da mutane a gurin aiki, zamantakewarsa da waɗanda yake shugabanta a matsayinsa na shugaba, hakanan zamantakewar mutane a matsayinsu na talaka waɗanda ake shugabanta. Duk akwai amana da dole ne mutane su kula da wannan amanar, kuma Ubangiji subhanahu wataala zai iya tambaye su game da amana da Allah subhanahu wataala ya dora a kansu, sun kiyaye ta ko ba su kiyaye ta ba. Kowa sai Ubangiji subhanahu wataala ya yi masa wannan tambayar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dace duk waɗannan abubuwa da Allah ya halitta a jikinka, wanda da su ne kake sanin abubuwan da baka sani ba, da ji da gani da zuciya, dace duk sai an yi maka tambaya a kansu. Don haka amana ce da take wuyan kowa. Don haka in an ce amana, an faɗi wani abu ne mai faɗi, wanda kuma kowa aka zo bajana shi, kolin za a ga cewa a ƙarƙashinsa akwai haƙƙoƙi da yawa da ya rataye a wuyansa. Dole ne ya sauke wannan haƙƙin. In uba ne, akwai haƙƙoƙin ‘ya’yansa, akwai haƙƙoƙin iyalinsa, matarsa da ‘ya’yansa ko matansa da ‘ya’yansa a wuyansa. In ɗa ne, akwai haƙƙoƙin iyayensa a wuyansa. In miji ne, akwai haƙƙoƙin matarsa. In mata ce, akwai haƙƙoƙin mijinta.
Yawar malamin ya ɗauka amana abin da ake nufi shine idan wani ya baka ajiya yake zo ya same ka yanda take ya kuma ka isar da abin da aka baka kamar yanda aka baka na dauka ita ce amana amma a cikin jawabin ga wannan sai na fahimci kamar duk wani nauyi dake kanka ko wani haƙƙi dake kanka ko wani abin da aka dora maka in baka yi shi daidai ba ka ci amanar kanka kuma ka ci amanar wannan abu
warai da gaskiya shi yasa na fara dauko maka abin da daga can tushe Allah ce ya bujirar da amana ga sama da ƙasa da ajiya ya basu ai magana ajiya ce ya basu ba haƙoƙi ne na cewa ga dokoki zai shimfida musu za su iya kiyaye dokokin nan wannan dokokin da zai shimfida musu na su ko su bari shine amanar saboda dukkan wani wanda yake karkashin wanda yake rayuwa a bayan ƙasa wanda yake mukallafi kamar dan adam kamar mutum da aljan wanda sune mukallafai to sun karbi wannan amanar ne sun ce za su iya saboda haka wannan ta ce amana wannan a baka ajiya wani bangare ne na amana wani yanki ne na amana shi yasa da farko na ce maka ita amanar tana da fadi kusan komai da yake haƙƙi ne a kanka tsakaninka da Allah tsakaninka da manzon Allah tsakaninka da iyayenka tsakaninka da ƴan uwanka tsakaninka da jama'ar da kuke rayuwa duk wani haƙƙin su da yake wuyanka amana ce a wuyanka saboda haka akwai buƙatar ka sauke wannan amanar in ba haka ba to Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai tashi mutun cikin wanda suka ci amana
to ba dai haka ne ai rayuwar wanda duka amana shikenan
na'am kwarai da gaske rayuwar dan adam gaba daya shine a ƙarƙashin wannan amana yake rayuwa na'am
kuma idan bai rayu ne kamata bai ci amana kenan
kwarai da gaske ya ci amanar abinda aka bashi idan tsakaninsa da Ubangiji ne ya ci amana in tsakaninsa da annaba ne ya ci amana in tsakaninsa da mutane ne ya ci amanar su saboda kowanne kai gurgurdan abinda kai gurgurdan cin amana wata cin amana tafi wata amma dukkanin su amana ne haƙƙi ne Ubangiji Subhanahu wataala ya rataye a wuyan mutum
to malam idan muka takaita zancen mutum da na fahimci komai amana ne malam muka dawo a bangaren rayuwa tsakanin mutane musamman tsakanin shugabanni da mabiyansu su karan kansu mabiya malam za iya cewa amana ne a hannun shugabannin su
na'am ai cikin bayanan da nayi cewa kowanne akwai amana take wuyansa wannan da muke cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi الرجل راي في اهل بيته ومسؤول عن رعيته والمراه رائيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها بل والخازن راء في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته انا يجي كلكم راء دكانكم ان باكو كيو وانا aka dauki kiwon wani abu aka bashi ita ce amana ga wani abu an baka kiwo ka kula da shi kakka bari wani abu ya cutar da shi kakkai ma kai abin da zai cutar da shi idan kai abin da zai cutar da shi ka ci amana idan ka bari wani ya cutar da shi kana da damar ka kare shi ka ci amana saboda haka duk wani wanda a karkashin sa akwai wani abu to akwai amana a kansa saboda haka amanar dai kawai ta wani tafi girma amanar mutum da iyalansa da waɗanda suke ƙarƙashin sa kaga iya waɗannan da suke ƙarƙashin sa sune amana su take wuyansa wanda kuma ya zama shugaba ne na al'umma gurgurdan girman shugabancin sa gurgurdan amana da yake take wuyansa
to yadda malamu mun fi dauka cewa idan aka ce amana tsakanin shugaban da tsakaninmu da shugabanni abun ya takaita ne akan misali kudaden da aka ba su ke su gudanar da lamura shine za a ce in sun taba sun ci amana kashi yanzu misali kowane abu suka yi in ba da dai ba sun ci amana
wannan tsukakkiyar fahimta ce da saboda mu a rayuwarmu gaba ɗaya mu mai da ita kan harka ta kuɗi ta duniya saboda haka sai muke ga kawai cin kuɗi shine cin amana saboda haka in bai ci kuɗi ba amma ya bari addinin mutane ya lalace tarbiyyar jama'a ta lalace ba cewa ya ci amana kaga kuma wannan ita ce ma mafi girman amana da zai ci sama da ya ci kuɗi a ce shugaba ya bari tarbiyyar jama'a ta lalace ana yin abubuwan da aka ga dama ba kula da addinin mutane da ɗabi'unsu da halayyarsu da nagartarsu amma dai kuma in aka zo batun kuɗi za a rika ba su abinci za a rika wannan ya zama rayuwar dabbanci ba rayuwa ta ɗan adam wanda yake miƙaƙƙe ba ɗan adam ne wanda ya karkace saboda haka ita amana da take a kan shugabanni ta faro tun da kan addininsu lafiyarsu hankalinsu mutuncinsu sana abin da za su ci su sha rayuwarsu ta yau da gobe. Don haka wannan wani bangare ne na amana, to amma kasancewar tunaninmu kullun ya koma akan harkar kuɗi kawai da samu da rashi, sai muke ganin kawai iya wannan ce amana. In mutum yana yin wannan yana rike amana, in mutum baya yin wannan baya rike amana. Saboda haka dole ne a tunanin wanda yake musulmi amana ta zama tana da fadi a gurin sa.
To mara da shi mabi ba talaka, da shi ma akwai abun da za a iya cewa amana ta tsakaninsa da shugaba?
Warai kuwa, ai kowa akwai amana a wuyansa. Yadda amanar talaka take a wuyan shugaba, hakanan shi ma talaka akwai amanar shugaba a wuyansa. Amanar shugaba a wuyansa ko shi ne na farko wajibi ne a matsayinsa na shugaba ya yi masa biyayya akan duk abin da bai saba wa Allah ba. Wani haƙƙinsa ne a kansa. Haƙƙinsa ne a kansa ya tallafa masa da kyakkyawar nasiha, kai ya zama masa mai ingiza mai kantu ruwa, kawai ya zama shi ziga shi yake yi. Yana abu yana ziga shi kawai, ya zama mai masa nasiha inda ya kamata ta hanyar da ta dace. Wannan haƙƙinsa ne akan talakansa. Kuma haƙƙin shugaba ne akan talaka, shugaba ya zama mai taimakawa wajen ya ga an tsare dokoki, an kiyaye dokoki ba tare da an keta su ba. Saboda in aka ce shugaba ya fito da doka wacce za ta taimaka wa rayuwa, to ai ba shi kadai ya kamata ya kula da wannan doka ba, har ma talakan ya kamata ya kula da ita, kuma ya taimaka wa shugaba wajen kiyaye. Wannan haƙƙi ne na shugaba a wuyansa.
Yanzu mana idan ina da shugaban da ya amince da ni, amma ko na fahimci yana so in ringa faɗa masa abin da yake so, in ringa ziga shi, in ringa taya shi duk wani abin da yake so, ko da kuwa abin misali ne, ni ma da kaina na fahimci kuskure ne. Yanzu wannan za a iya cewa na ci amanarsa?
Kwarai kuwa. Idan Allah ya so bawa shugaba da alkhairi, to zai haɗa shi ne da masu ba su shawara na gure. Wannan duk shugaban da Allah ya so da alkhairi, to zai ba shi bi albitanatu salihah, zai ba shi masu wato kewaye da shi za su zama na kirki, za su zama kullum kokari suke su nuna masa abin da zai iya kubuta a gaban Allah. To wannan in har Allah ya bawa mutum irin waɗannan mutane a gindinsa, to Allah ya so wannan da alkhairi. Wanda kuma Allah bai so shi da alkhairi ba, to sai ya haɗa shi albitanatu sayyi'a. Saboda haka sai ya zama ba a mugun sarki sai mugun bafadi, sai ya zama na kullum su suke masa ingiza mai kantu ruwa, su nuna masa cewa ai duk abin da yake daidai yake adalci yake, ba wata matsala a cikin tafiyarsa, mutane suna ta yabansa suna kaza, alhalin kuma a waje ba haka bane. To kaga wannan shine alamar cewa wannan shugaba bai kama hanyar kuɓuta ba, kuma Allah bai so shi da alkhairi ba. Shi yasa zamu ga annabi Musa alaihi salam, lokacin da Allah subhanahu wataala ya bashi annabci, farkon abin da ya fara waj'alli waziran min ahli, kafin ma yaje tunkari Fir'auna yaje gaya masa abin da aka aiko shi gaya masa, sai da nemi Allah subhanahu wataala ya bashi waziri, wato wanda zai taya shi, wanda zai karfafe shi, ushdud bihi azri, ka karfafe ni da shi, wa shiriku fi amri, ka hada shi ni da shi, duk mu zama abu daya muke yi. Wato Allah ya roka wa sa bashi ima annabci kamar yake annabi. To kaga wannan shi yake nuna maka she abu ne muhimmi ga duk wanda ya zama zai jagoranci wata tafiya ta al'umma. To farkon abin da zai nema shine wazirai, wato waɗanda za su kewaye shi masu ba su shawara na kwarai. In ya samu wannan, to ya samu cin nasara. In kuma ya rasa wannan, to ya rasa cin nasara. Su kuma waɗannan da za su kewaye shi, da zarar suka boye masa abin da ya kamata ya sani, suka gaya masa abin da ya kamata ya ji, suka gaya masa abin da zai ji daɗi ko da ba mai kyau ba ne, to babu shakka amanarsa suke ci sun sani ko ba su sani ba.
Mallam kace idan shugaba ya tallarwa mutane kayan more rayuwa, amma sai bai kula da bangaren tarbiyyarsu da addininsu ba, za a iya ce ya ci amanar
sosai kuwa.
To yanzu mallam iyaye akwai yadda za a iya cewa su ma za su iya cin amanar ƴaƴansu?
Warai kuwa. Allah subhanahu wataala cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya kuwa da suka yi imani ku tsare kawunanku, ku tsare iyalanku daga wuta. Ta yaya za ka tsare iyalinka, kai kanka ka tsakare kanka daga shiga wuta? Shine ta hanyar ka san me Allah yake so ka yi ka yi, me ba ya so ka bari, me yake so ka bari. Wannan ita ce hanyar da za ka kare kanka daga shiga wuta. Haka iyalanka ma shine ka sanar da su abinda za su yi Allah subhanahu wataala ya so su, da abinda in sun yi Allah zai ƙi su. ka dora su akan hanyar da za ta samu sabon musu yarda Allah da soyayyar Allah. In mutun yayi wannan to ya sauke amara da take wuyan sa tsakanin sa da iyalin sa. In yaki wannan to lalle babu shakka ya ci amana su.
To a cikin gidajen aure mana yanzu ba wani abu ko da za san da za mu bude hanyar magana ta kai tsaye duk da cewa shirin ta kai tsaye nake tsaye muke yi amma ba mu tsara za mu bude ba. Na tabbatar daga cikin abin da za a samu na korafe-korafe da koke-koke matsalar da ke faruwa a daga cikin gidajen mu musamman na yadda mazaje ba sa sauke hakkokin da Allah ya dora musu na ciyarwa da shayarwa da ma kula da tarbiyya. Shin wannan ma za a kalle shi a matsayin cin amana?
Kusan wannan ita ce babbar cin amana da take da ta sa rayuwar aure ta lalace a yanzu. Sai zaman gidaje suka rushe saboda shi mai gida ya wayi gari baya iya tafiya da kafafuwa biyu a lokacin da kuma ake fita ana zura a guje shi baya da ko bai da kafafuwa biyun ko kuma bai da daya yake da ita. Ubangiji subhanahu wataala ya ba wa namiji shugabanci a gidansa amma ya ba shi kafafuwa biyu wanda da su ne zai tsaya ya iya shugabanci. In ya rasa daya daga ciki to ya rasa wannan kawama din. Allah subhanahu wataala cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Mazaje suke tsaye da shugabanci akan mata sai Allah ya faɗi abubuwa biyu wanda su ne suka ba su wannan damar. Bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita sashin su akan sashi ya fifita juna akan juna. Wato Allah ya fifita dan adam abinda Allah ya fifita namiji da juriya fiye da mace ya fifita namiji da karfin jiki kamar da mace ya fifita namiji da zurfin hangen nesa fiye da mace. Wannan abubuwa Allah subhanahu wataala a bisa irin takwinin halitta da yawa mace yawa namiji yawa mace Allah ya bawa namiji wannan yasa Allah ce walaysa dhakaru kal unsa. Allah ce namiji da mace ba za su zama ɗaya ba. Wanda kaga yake nuna cewa duk wanda zai ce a ɗaya suke a nan shi ma dai wani abu ne yake faɗa ya san ƙarya ne. In ka zo a fage na rayuwa ta yau da gobe za ka ga ko kaya aka ɗauko mai nauyi namiji za a nemi nufa da shi ba mace ba saboda ƙira ita za ta ɗauka. In aka ce fagen yaƙi za a fita in ma za a fita da mace cikin sojoji sai dai a bar ta a gurin da za ta rika abinci ko ta rika taimakawa waɗanda aka ji ma rauni amma ba ita ce za ta zama a gaba ba inda ake wuta. An yarda cewa namiji shi ke da wannan to shine wannan abu na farko da Allah ya yi wa ɗan adam ya yi wa namiji fifiko da shi har zai iya zama shugaba. Na biyu shine ya ce ba an faƙo min amwalihim da abinda suka bayar na dukiyoyinsu abinda suka ciyar na dukiyarsu. Ashe kaga idan mutum yana so namiji yana so ya zama shugaba a gidansa to dole ne ya zamana yana kula da ci da sha da na iyalansa. In ya zamana ci da sha da iyalansa ba sa samu a gidansa ya rasa kawama da zai iya cewa zai rike gidansa. Saboda tun daga nan ya bata wani wato ya sarayar da wani haƙƙi da Ubangiji subhanahu wataala ya dora a kansa bai yi shi ba na kula da iyalansa. Namiji dole ne ya kula da gidansa a ka'ida ta shari'ar musulunci. Ko samun ka ko mun rashin ka dole ka kula da gidanka. Cin su da shan su da lafiyar su ilimin su dole ne namiji ya kula da wannan. Allah ya dora masa wannan. Mace duk kudinta in dai tana da namiji kai ko ba ta da namiji in tana gidan iyayenta ubanta ne zai mata. In ba uba babban wanta ne zai mata kai ko kaninta ne namiji ya kai kawo karfin namiji ita girme shi shine ya wajaba a kansa yayi mata. Wannan shine hikimar da ta sa in aka zo rabon gado ake ninkawa namiji biyu saboda shi nauyi a kansa yake kodo shi. Ita mace sai dai in ta ga dama ta taba abin da aka bata. Saboda shi namiji dole ne ya ciyar da matar shi duk kudin mace. In ta fi kowa kudi in za a sa ta ita ce a list na farko ya ce ta farko a list din masu kudi na duniya.
Tana aiki ko tana sana'a?
Ko mai take yi?
In ta fi shi ba.
Ko ta fi shi sai dai ta taimaka masa in ta ga dama. In kuma har ya saki ya zauna ita take yi to fa ya zama gurgu a gidansa. Domin kafarsa guda ta karye wanda ita zai shugabanci. zaka kai yace matarsa ta ki jin maganar sa, matarsa ta rena shi, matarsa tana yi masa abubuwan da bai gane ba, saboda me? Saboda ya rasa kafa ɗaya wanda ita zama shugaba, bi wa bi ma anfaqo min amwalihim, ya zama ita ke ciyarwa, saboda ka ta rike kafar ɗaya shi kuma yana da kafa ɗayan su, kaga dole su zama kankan kuma in ta yi wasa ta bige shi, saboda ka dole ne namiji ya ciyar da matarsa komin kudinta shi kuma komin talaucinsa,
kuma da za ka riga shi a matsayin bai soki amana da ke kansa ba,
in yayi me,
in yaki yin haka,
in yaki ciyar da ita,
kwarai
da gaske Allah ya ce lu yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, haka hatta wanda ba shi da arzikin Allah ce ya ciyar daga iya abinda Allah ya bashi,
kuma idan muka dauko muka koma rayuwar mu da kullum musamman a irin wannan zamanin da shugabanninmu ne muke zaben kayanmu da kanmu, kuma akwai dama da tsari na yau din ya bamu dama da shi ne muke zaben shugabannin, amma sai ka ga wasu mutane tunda dai wannan abun kamar shidan zaka aka baka na jefa kuri'a a matsayin ka yadda wani ya cancanta, ka yadda wani amini ne, amma sai ka ga wani ya ce shi wannan katin nasa na sayarwa ne, shi duk wanda zai bashi kuɗi zai iya dangwana masa, misali shin wannan za a iya cewa shi ma ya ci amanar kansa?
Asali wato ka san wani tsari ne aka kawo shi domin a samu wani daidaito wajen samun shugabanni, wataƙila in aka ce a ba mu waɗanda suke da ruwa da tsaki, a ba musu yan tsirari a ce ku dora shugaba, kowa ya yadda cewa su za su dora shugaba, to za a yi ta samun rashin adalci, rashin kirki, ko su yi ta dora junansu kawai, wanda ya sauka ya dora dan uwansa gobe shi ba ya sauka wancan ya dora su yi ta abin ya ta rotating tsakaninsu, saboda me? Saboda gaskiyar mutane ta lalace, saboda rashin tsoron Allah ya yi yawa a cikin mutane, to wataƙila wannan za ta shi yasa aka buɗe abin cewa to kowa ya zo a haɗu wajen a ga cewa an zabo wanda ya fi cancanta an ɗora shi, to kuma anan sai ya zama da shi kuma illar anan ka ba da dama ga wanda ya cancanta ya zabo da wanda ma bai cancanta ba, dan duk mutumin da zai ɗauki ƙuri'arsa ta ce ga wanda ya fi cancanta ya ce ta sayarwa ce, kaga wanda bai cancanta ba shi kamar ka ɗauki wuƙa ne ka danka ma wuka ci, kaga duk barnin da yayi kai ka ga dama ka bashi wannan damar, in ka ba wa mahauci wuƙa to ka san abin da zai amfani sauran jama'a da wannan hukar, amma ka danka ta hannun mahaukaci ka san zai hauka da ita, saboda duk mutumin da zai ci ƙuri'arsa ta sayarwa ce to wannan mahaukaci ne, bai san abin da yake ba, ma'ana duk wani wanda zai yi shugabanci ya zo shi zai iya ba da dama ya shugabanci koda ko mutumin bai cancanta ba, to kaga wannan alama ce ta hauka, shi yasa a ka'idar shugabanci a musulunci akan sa mutane ne wanda duk kowa ya dada hankalinsu da nutsuwarsu da adalcinsu da addininsu a wakilta su zaɓi shugaba, akan yi wanda su ne ahlul hilli wal aqd, to amma shugabanci na iya zuwa ta wata hanyar ba wannan ba, ko musulunci zai yarda da shi, mutum ko zuwa ya kwaci shugabanci a musulunci ba a ce a zo a yi masa tawaye a kwaci, haramun ne dan wani ya yi amfani da karfi misali ya kwaci mulki, to haramun ne musulmi su ce su za su yi tawaye ba za su bi shi ba, a'a da ya zama mulki ko da ba ta hanyar da ya kamata ya zama ba, amma yanzu shugaba ne a bi shi, so saboda aka kawo wata dama da wataƙila mutane idan suka yi tsuntsu za su iya zabo wani wanda zai iya taimaka musu a cikin wani rugunsumin rayuwa da ake fama da rashin gaskiya yayi yawa, rashin amana yayi yawa, rashin adalci yayi yawa, to a bawa mutane dama su lalubo wani wanda suke ganin yafi dama su bashi, to kaga a ce cikin waɗannan mutane kuma wani ya dauki ƙura'a sai yana cewa ta sayarwa ce, kaga cin amana ce ba karama ba,
wannan da shugaba su shugabannin shin mutum shugabancin sa zai iya zamto masa nadama,
warai kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abu Dharr yazo yana tambaye sa cewa a bashi shi ma wani mukami da zai rike, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina ganka kai da'if ne, inni araka da'ifan, ba mai rauni ne, na ganka kana da rauni, raunin sa ba wai rauni a jiki ba, ba wai rauni na addini ba. Abu Dharr ba a tuhumarsa da raunin addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani wanda sama ta yi wa inuwa ƙasa ta ɗauke shi da yake da gaskiyar magana irin Abu Dharr, ko ya fi Abu Dharr gaskiyar magana, mutum ne mai addini. To amma a wajen mu'amala da mutane yana da tausayi da yawa. Tausayi in yayi yawa ga shugaba zai zama illa ce, tunda zai rika barin abin da bai dace ya bari ba. Wani haƙoƙi ne, dole sai ya tsaya ya jan ido abin ya yi, sai ya yi masa riko lakwa-lakwa sai ga abubuwa su dame. To saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ina ganin kana da rauni, wa innaha khizyun wa nadama, wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Annabi yake cewa ni ina ga shugabanci taɓewa ce da nadama a ranar gobe kiyama, sai ga wanda ya rike ta da haƙƙinta, ya rike shugabanci da haƙƙinsa, sannan kuma ya sauke nauyin da yake kansa a cikin wannan shugabanci. Saboda haka kaga shugabanci idan mutum ya karɓe shi bai yi adalci ba, bai yi gaskiya a ciki ba, babu shakka amana ce ya rike, amma kuma za ta zama masa nadama a ranar gobe kiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a cikin hadisi da Imam Tabarani da Ibn al-Bazzar suka rawaito, yana cewa awwaluha malama wa akhiruha khizun wa nadama. Farkonta abin malama, wato zargi ne, zaka shiga zargi da zarar ka zama shugaba, inda ba wanda ya damu da kai, wanda zai daga kai ya kalle ka ya gaya maka bakan magana, ko ya nemi wani abu a wajenka a matsayin haƙƙinsa. To da zarar ka zama shugaba, to ka zama wanda dole ne kowa zai kallo ka ya ce akwai wani abu nashi a gunka wanda yake buƙatar ka masa. To saboda haka sai ka ga farkon, tun daga farko an fara maka mutum zargi, ka baka yi kaza ba, ka yi kaza, ka yi sowa ne, baka sowa ne ba, da sauransu. Sannan ƙarshe kuma sai zama mutum abin kunya, ya zama masa nadama. Annabi ce sai wanda ya rike ta da ya rike shugabanci nan da haƙƙinsa. Saboda haka shugabanci amana ne, amma kuma ga wanda bai rike shi yadda ya kamata ba zai zama masa nadama ranar gobe kiyama.
Ɗan uwa masu sauraron mu a duk inda kuke, muna tare da Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo a cikin wannan shiri na musamman, inda muke duba ma'anar amana da kuma adalci a mahanga ta shari'ar musulunci. To a gabanin mu je zuwa ga bangare na shirin, ɗaya bangaren na shirin shine bangaren adalci, bari mu tafi zuwa hutun rabin lokaci. Sauraron mu, muna ƙara muku sallamar musulunci, muna ƙara muku jinjina da yadda kuke biye da mu a cikin wannan shiri na musamman, inda muke tare da malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo a cikin wannan ziyara ta musamman da ya kawo gidan wannan rediyo mai albarka, gidan rediyon Albarka Radio. Kamar yadda muka ji a bangaren shirin namu na farko, malam ya tattauna ne akan amana da matsayinta da take, da kuma yadda ta kunshi rayuwa gaba daya. Yanzu kuma za mu je zuwa ga ɗaya bangaren na shirin, shine zance akan adalci. Malam, adalci shi kuma idan aka faɗe shi ne ake nufi da shi?
Adalci, kalmar adalci tana nufin ka sanya komai a mahallinsa, komai ka aje shi a bigiransa. In ka aje komai a gurinsa, to ka yi adalci. Duk abin da ka ɗauke shi daga mahallinsa ka sake masa guri, to shi ne akasin adalci, abin da ake cewa zalunci. Duk sanda mutum zai ɗau wani abu ya aje shi ba mahallinsa ba, to ya yi zalunci, bai yi adalci ba. Shi ya sa ka ga shirka ana kiranta zalunci, saboda haƙƙin Allah ne wani ya ɗauka ya ba mu wani ba Allah ba. Allah ya ce inna shirka la zulmun azim, zama shirka babban zalunci ne. Zalunci na ƙarshe shi ne zaluncin da ɗan adam zai yi wa Ubangijinsa. So adalci kuma shi ne ka aje abu a mahallinsa. Don haka duk wani wanda aka duk wani abu da yake a wuyanka ka ɗauke shi ka aje shi a wani inda ya kamata, to za a ce ka yi adalci. Wannan shi ne abin da ake kira adalci.
Wato malam, shi adalci kishi ya zalunci kenan?
Na'am, duk inda babu adalci, to abin da yake cike gurbin shine zalunci. Wato abin nan ne, naqidan ne.
to malam tun da yake a musulunci kullun kuna karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine abun koyin mu kuma daga gurin sa ya kamata mu dinga kofo a rayuwa mu dauki abun a cikin rayuwar mu cewa da kullun tunda naga in nake da bada zai mana abun kamar amanan ne kusan za a iya cewa shi ma duk wani abun da ba a yi ba daidai ba sunan sa zalunci yayin an yi daidai kuma sunan sa adalci malam ko za mu ji wasu misalsalu a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama dake gwada mana abun koyin da ake so mutane su koya a cikin adalci
adalci kamar da muka ce shine ka sanya abu a mahallinsa annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka shine mafificin halitta shine wanda Allah subhanahu wataala ya zaba ya bashi manzanci na karshe shine wanda ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi cikamakin annabawa ya fifita shi akan dukkan halittarsa don haka adalcin sa yafi na kowa shi yasa a lokacin da yayi rabo a cikin na ganima ko na fai'i ya raba ya ba waɗannan sai wasu suke ganin kamar ko ba a ba su ba ko an hana su ko an ba su kaɗan har aka samu wani wanda Allah subhanahu wataala bai so shi da rahamarsa ba ya tashi yana cewa ya rasulullahi kai adalci annabi yace idan ban yi adalci ba ni to waye zai adalci idan ni ban yi adalci ba to gaya min waye idza lam a'dil faman ya'dil yace in ba zama adali ba to waye zai zama adali saka babu wanda ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam adalci a cikin al'ummarsa adalcin sa yasa kowa da kowa hatta wanda ba musulmi ba suka rusuna suka bi shi suka yadda su zauna tare da shi lafiya saboda adalcin sa ba wani wanda ya taba daukan haƙƙin wani ya ba mu wani yayi adalci a cikin zamantakewa sa na matansa da matansa Allah ya bashi mata tara wanda ya auri mata 11 amma waɗanda ya bari a duniya mata tara ya kwatanta adalci a cikin su duk sanda aka ce mutum yana auren sama da mace ɗaya biyu uku ba mamaki a samu wajen soyayya da ƙauna ya karkata zuwa ga wata a zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ɓoyewa matansa cewa ya fi son Aisha ba an tambaye shi ya faɗi haka amma wannan bai hana shi ya nuna adalci ba idan wani abu ya faru tsakanin Aisha radiyallahu ta'ala anha da sauran matan wai sanda ɗaya daga cikin matansa ita jin Saudat ce ta yi abinci a cikin kwano ta turo a kawo manzon Allah saboda ta san manzon Allah yana son abincin ta yana gidan Aisha sai ta aiko da abincin Aisha tana ga abinci an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta bige kokon sai ya faɗi sai ya fashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tattara wani abinci ya kai wa sahabbai yana cewa ku ci kulu gharat ummukum cewa ba ku ta yi kishi ku ci abinci gashi da ya tashi maiwa sai ya je ɗauko wani sabon koko na Aisha irin wanda ta fasa sai ya ce a kai ma waccan matar a madadin kokonta da ta fasa kaga in wani ne ba zai taɓa na Aishan ba wataƙila adalcin da zai yi ya ce to ba zai saya mata wani amma zai taɓa na waccan ba kaga ba za ta ji cewa an yi mata horo akan abin da ta yi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a je a ce ko ta yi haƙuri ba ko a ce ta yi haƙuri zan saya mata wani a sai ɗauko na ita Aisha radiyallahu ta'ala anha ya ɗauka shi ya bayar a madadin wanda ta fasa to kaga wannan adalci ne tare da cewa ya fi son ta sama da kowace mace dan tambaye shi wa ka fi so ya ce Aisha
malam a cikin bayaninka na farko a wannan gabar da kake bayani menene adalci sai kake shine ajiye kowane abu a gurbinsa yanzu shugaba malam idan ya zanto cewa bai daidaita mabiyansa wajen raba musu hakkokin misali a ce shugaba bai daidaita al'ummarsa wajen kwatanta musu adalci ba ko ya gabatar da wasu akan wasu saboda misali daga yankin ya fito ko su ne suke tare da shi shi ne za a kirga wannan abun a matsayin shi ma
ka san wato shi adalci wani lokaci mutane suna fahimtar adalci da wata fahimtar da take gurguwa akwai abin da ke adalci akwai abin da ke ihsani ihsani da ba adalci da ba ihsani kyautatawa Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan So shi adalci shine abin da yake wajibi, ihsani kuma kyautatawa ne. Abin ne ba bai zama dole kai shi ba. Yanzu mutun yana da mata biyu, daya ta kyautata masa sosai, daya kuma ba ta kyautata masa. Adalci a kansa shine ya ciyar da wannan kamar da zai ciyar da wannan, bai kyautata da bai da wata ba ta kado ya ciyar da su. Ya musu sutura, duk ya musu sutura. Amma misali sai yake so ya rika ba da wani pocket money. Ya rika ba da wani kudi da za a rika dan batarwa. Sai ga waccan kullun wahala yake sha da ita, ba ta yi masa abinci, ba ta kula da yara, ba ta kula da tsaftar gida, wannan kuma kalkal komai nashi yana tafiya daidai. Saboda sai ya ce dauka cewa a wata baya ga waccan abin da zai ba su na ci da sha, sai ya dauka wani abu a aljihunsa sai yake bata, saboda dadin irin yadda take mu'amala. To a gurin mata za a ce baya adalci, ya ba mu wannan bai ba mu wannan ba, alhalin ba yayi adalci, yayi ma wannan ihsani bai yi ma wannan ihsani ba, amma adalci duka yayi musu. Saboda shi adalci abinda ya zama haƙƙi ne na wajibi a kanka kai shine ake cewa adalci, abinda kuma bai zama haƙƙi na wajibi a kanka ba, in kai wa mutum zai ji dadi, to na sunan shi ihsani. An gane ko? So mutane suna daukan adalci wannan ihsani wani lokaci su bashi adalci. In muka dawo akan gaba da tambayarka a sha'anin shugabanci, sha'anin shugabanci abinda ake bukata ga shugaba shine ayyukan da suke gabansa wanda zai saka wasu su yi. Abinda za a kira adalci shine ya sanya wanda ya cancanta, ba za a ce daga wani yanki ya fito ba, ko daga ina, ko daga wace kabila ya fito. In dai har ya sanya wanda ya cancanta aikin da ya bashi ya cancanta, to ya adalci. Wataƙila wani ya ce ni ma ya kamata a ce ni ya saka bai sa ni ba, wataƙila ka ce bai maka ihsani ba, amma ba ka ce bai adalci ba. Sai lokacin da ya ɗauki aikin ya ba ma wani wanda bai cancanta ba, to wannan shine rashin adalci. Saboda haka ba ma wani na kusa da shi ko dan ya san shi, da can sun taso suna abokai, amma kuma ya fahimci cewa mai gaskiya ne, ya fahimci cewa aikin nan zai yi da gaske kuma zai dubi Allah a ciki, sai ya bashi. Ba za a zo a ce ya za a ba abokinsa bai da adalci. Wannan interpretation ne na adalci.
Mana cancanta shine adalci.
Cancanta ka ba wanda ya cancanta shine adalci. Shine adalci. In duk ɗan uwanka ba wanda ya cancanta, sai ka ɗauka su kake ba, to kai rashin adalci. In kuma duk waɗanda kake kewaye da kai babu wanda ya cancanta sai ɗan uwan naka, sai ka ɗauka ka ba su, kai adalci.
Mana wanda bai bisa cancanta ba ya yi zalunci, menene hatsarin da yake ciki?
Zalunci yana da hatsari ƙwarai da gaske. Allah subhanahu wataala ya ce halaka al'ummomi gaba ɗaya saboda zalunci. Wa tilkal qura'a halaknahum lamma zalamu wa ja'alna li mahlikihim maw'ida. Ya Allah ya halaka al'umma da abin da yake cikin ta, na mutum da dabba, saboda zalunci. Shiga ga zalunci ba karaman abu bane. Saboda haka mutumin da zai za a bawa shugabanci yayi zalunci, babu shakka a gaban Ubangiji subhanahu wataala yana da hisabi mai tsanani. Yana da hisabi a gurin Allah subhanahu wataala mai tsanani. Haka shugabanci yake da hadari. Saboda me? Idan zalunci, zaka zalunci mutum daya wanda zalunci ya zama maka alƙaƙai, to ina ga zalunci al'umma. Al'ummar ma ba wacce take rayuwa tare da kai a yanzu ba. Kana iya yin zalunci yayi na so, mutum yayi zalunci wani yanzu, amma zalunci yayi na so ya kai har ga jikokin wannan da aka zalunta, kuma duk a lahira su ne haƙƙinsu. Yanzu misali muka ɗauki a lamarin shugabanci, misali shugaba da Allah subhanahu wataala ya ɗora wa nauyin ya kula da misali lafiyar al'umma, ya kula da iliminsu, ya kula da tsaransu, ya kula da duk wasu abubuwan da suke rayuwa ba za ta yi ba sai da su. Sai aka kawo kuɗin da za a yi, misali aka ce ga kuɗaɗe an ware za a yi makarantu na koyar da ƴaƴan talakawa ilimi, sai aka cinye kuɗin. To wannan cinye kuɗin da rashin yin wannan makarantun zaluncin ba wai na yanzu kai wa ba, ba wai ƴaƴansu na yanzu kai wa ba, har jikokinsu. Tunda da an yi makarantar nan ba wai kawai na yanzu ne za su yi karatu ba, a san iya generation ɗin da zai karatu ba, a wannan makarantar
mana idan mutum yi zalunci yayi abin da ba daidai ba sai zan tuci aka cutu da cutar wannan abun sakamakon wannan abun da yayi yanayi na so har zuwa ɗan baya ko da baya na za a cigaba da rubuta masa
a lahira suna cikin wanda za su nemi haƙƙin su idan aka zo lahira ba wai iya waɗannan da ya rayu da su ko suka yi ƙura'a suka zabe shi shi kadai za su nemi haƙƙin su ba ha ƴaƴansu saboda wannan abu in yayi shi ba abu ne da zai takaita akan su kadai ba abu ne fa in yayi shi zai za amfana da shi har illa masha Allah to duk wanda akwai yiwuwar ya amfana da wannan abun saboda wannan zaluncin da yayi a dan wannan lokacin ya haramta masa amfanuwa da abin to yana da haƙƙi a kawuyansa a gaban Allah in aka je ranar lahira zai ga mutanen da bai taba sanin akwai su ba an yi su ba domin watakila ba a haife su ba sai bayan mutuwar sa watakila shekaru amma kuma yau ga suna bin layi suna jira a zo kansu su ma su yi kilimi din haƙƙin su shi yasa shugabanci yake da hadari shi yasa wasu akan shugabanci suke guduwa a neme su a rasa sai ka ji ana cewa wane ya gudu a cikin karatun mu da muka yi na dazu akwai abin da muka yi wasiya da littattafai akwai Abu Qilaba Abdullahi ibn Zaid al-Jarmi tabi'i ne neman sa akai a sanya shi alkali da alkali shugabanci ne don za a baka nauyin wasu al'umma da zaka kula da waye mai gaskiya ka bashi waye mara gaskiya ka bashi saboda za a bashi alkalanci fa shine dalilin da yasa ya gudu ya tafi ya gudu Sham yayi wasiya littafan sa na hadisi a barwa Ayyub as-Sikhtiyani yayi wasiya yace a bar masa littafan to saboda haka a wancan lokacin sukan gudu Abdullahi ibn Wahab za a bashi alkalanci gudu hayi yaje boye shekara sa guda a gidan Yahya ibn Abin at-Tujibi har Malat ibn Yahya at-Tujibi shekara yayi a gidan sa a boye ba a san yana gidan ba saboda haka shi shugabanci nauyin sa yana da yawa shi yasa wanda zai tinkare shi to bai san me yake tinkara ba gaskiya shi yasa wato mutum in ya bar shugabanci yake abin tausayi da mutum ya san yadda shugabanci yake to tun farko ba zai neme shi ba
shi malam adalcin nan da yawa daga cikin mutane daga zamanin an ce adalci sun dauka cewa ana shugabanni ne kadai ake nema su yi adalci mutane tsakanin su ko miji a tsakanin matansa ko uba a tsakanin yaransa musamman a wannan gaba akwai wata buƙatar da ake yi cewa ko duk wanda kake tare da su ko ke mu'amala da su kai musu adalci ko kuma dai kawai wannan ya takaita ne akan shugaba wanda yake mai iya sawa ya hana
ne shi shugaba abin da yasa ake ta hango shi saboda shi masu nema a wajen suna da yawa kusan duk al'umma da ke ƙarƙashinsa tana da haƙƙi a gunsa kuma haka ne shi yasa shi nashi ya zama yake zama ya fi fitowa amma in ba haka ba ai kowa akwai a buƙatar ya yi adalci kai magana nan da muke ana buƙatar mai adalci mu yi ta yadda ta dace wa idza qultum fa'dilu haka Allah ce in ku magana ma ku yi adalci saboda haka adalci da ana buƙatar sa tsakanin miji da mata tsakanin uba da ƴaƴa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa aidulu baina auladikum ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku shi kaga uba ko uwa akwai buƙatar su yi adalci tsakanin ƴaƴansu
kamar yaya mutum
zai adalci yawa ya zama na haƙoƙin kowane yaro kana kula da ka zama na wannan ɗan saboda shi uwarsa tana kana da son ta sosai saboda kana kula da lamuransa in aka ce kuɗin makarantarsa za ka biya da wuri uniform ɗinsa ya lalace za ka sa masa sabon littafin makaranta za ka sa masa wancan kuma da yake uwarsa ba shiri kake da ita ba ko ba ta yi maka ba ƴaƴanta ba ka damu da su ba a zo har sai an koro su daga makaranta ba a biya musu kuɗin makaranta ba suna son littafai ba a saya musu ka ga rashin adalci ne abin nan Usman Nu'man Ibn Bashir da mahaifinsa lokacin da ya ba shi kyauta bai ba wa sauran ƴaƴan ba abin nan uwar ta ce ba za ta karba ba sai ya je ya ga yawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shaida akai da yaje annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi duk ƴaƴanka ka ba su yace a yace to ni ba zan yi shaida akan zalunci ba kaga kyauta ce ya ware wanda daga cikin ƴaƴansa ya bashi amma annabi ya kira wannan zalunci saboda sauran ba su samu ba to so kare wannan duk adalci ne ana buƙatar sa a cikin al'umma kuma shi adalci baya takaituwa akan wanda kake so har wanda baka so har wanda ma bai baya kyauta maka yanzu misali a ce shugaba wanda ya zama a sama shugaban sa to dole yau kowa adalci da wanda suka zabe shi da wanda ba su zabe shi ba da ƴan jam'iyyar sa da wanda ba ƴan jam'iyyar sa ba da ƴan adawa da ƴan hamayya da ƴan soyayya da ƴan waye dole kowa ya kula da shi shi yasa Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa kada kiyayyar wasu mutane su hana ku musu adalci Allah subhanahu wata'ala yana cewa la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin Allah bai hana ku ba daga gaban mutanen da kafiran da basu yaƙe ku ba suna zaune da ku lafiya ba su kore ku daga gidajen ku ba su yaƙe ku akan addinin ku ba ku yi musu alheri ce ku wa tuqsitu ilayhim ku yi musu adalci saboda Allah yana son adalci wa idha hakamtum an tahkumu bil adl ce in kuna za ku yi shari'a alƙali ne kai shari'a da adalci in tsakanin iyayenka ne in tsakanin mazinka ne kai adalci
wannan jawabin naka ba da sai kai ne zuwa ga tambaya ta musamman inda ka taɓa maganar alƙalai ana yawan kuka musamman da ƴan uwa masu harkar alƙalanci musamman a kotunan musulunci cewa ana yin abubuwan da bai dace ba kuma duka da sunan shari'ar musulunci malam idan mutum ya yi hukunci amma sai ya faki da wani abu misali za a iya mai dai malam zai ce akan masu alƙalanci tsakanin mutane wani irin muhimmancin adalcinsu da kuma yadda ake buƙatar adalcinsu
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙalai uku ne biyu ɗan wuta ɗaya ne abu ɗaya ne ɗan aljanna
a tudu alƙali in maka guda biyu ɗan wuta ne ɗaya ɗan aljanna to me yake nema
alƙali kashi uku ne ba idan ka ga alƙali uku ka ce biyu ɗan wuta ne alƙali kashi uku ne ba sa fita daga kashe-kashensu ba ya fita daga wannan abin ɗin biyu wuta za su je ɗaya kuma shi ne zai tafi aljanna wanda ya san gaskiya amma ya yi hukunci ba da ita ba ya san gaskiya ya take to wannan zai tafi wuta haka wanda ya jahilci gaskiyar kuma ya hukunci da jahilci yana sani shi ma zai tafi wuta wanda ya san gaskiya ya hukunci da gaskiya shi zai tafi aljanna saboda kaga a bisa kashe-kashen alƙalai zaka samu cewa kashi biyu za su tafi wuta kashi ɗaya zai tafi aljanna amma ba wai yana nufin in ka ga mutum uku ba to biyu ɗan wuta ne ɗaya ɗan aljanna a'a ta yi ya zama ukun ɗin aljanna ne babu ɗan wutan a ciki ta yi ya zama ukun ɗin ɗan wutan ne babu ɗan aljanna ta yi biyu ne ɗan wutan ɗin aljanna ta yi kuma akasi wannan baka iya ƙayyade wa mutum wani ɗan wuta ko wani ɗan aljanna amma dai wannan yana nuna maka hatsarin sha'anin adalci in ka kula masahar da aka bayar ta mutum biyu duk aka wuta ta mutum ɗaya ce aka ba wa ɗan aljanna kaga ashe kenan akwai hatsari ka shiga nan dan baka san to wannan ta fi faɗi shi yasa kamar yadda nake ga maka a da can aka ce ga alƙalanci guduwa ake
amma da wannan dukwacin hanci yake bayar
da yawo da a samu to ai saboda ba gaskiyar aka damu a yi ta ba a lokacin an damu ne a samu abin da za a samu a ƙarƙashin wani alƙalanci saboda haka alƙali akwai haɗari sosai a kansa ba ce aka yi duk hukuncin da alƙali ya yi dole ya dace da gaskiya a kowane lokaci ba tana yiwuwa ya hukunci saboda iya dalilan da suka bayyana gare shi ya kuma daga ba a gane cewa kuskure ne wannan Allah bai kama shi da wannan yawo in ya kuskure abinda zai kama shi da shi shine abinda yayi da gangan ya san inda gaskiya ta nufa amma kawai take saboda wasu dalilai ko na cin hanci ko na sanayya ko na kamun kafa ko na menene ma ya take gaskiya ya rashin gaskiya to anan ne Allah zai kama shi
wannan abinda yake mana cikin wannan shiri da wuce mun ce da kofi ba ba sai ne malam ko akwai wata kalma da za ka fuskantar ga mutane akan adalci cikin abin da mai yiwuwa baka faɗa ba
to abin da zan ce shine kowa ya riƙa hisabin kansa ya riƙa kansa hisabi ya rika tuna abinda zai je zai iske nan gaba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat wannan al muhasabatu an nafs ita ce sama da komai ka rika tunanin laifufukan ka sama da kake tunanin na wasu inda mutum zai tsaya tunanin laifufukan sa to ba zai bai da lokacin da zai kusanci tunanin laifufukan wasu mu rika yi wa kanmu hisabi saboda gobe gobe din nan ba nisa gare ta ba shi yasa Allah ya kira ta gobe saboda haka tun yanzu mutum yayi wa kansa hisabi kafin Allah ya yi masa
ko a magana ma mutum ya dace ba
ko menene
ko a aiki mutum ya
dace wa idza qultum fa'dilu Allah ya ce
ko wani abu
warai daga sai qulul linasi husna ko menene zaka yi
ko bincike adalci
eh na'am
to dan uwa masu sauraron mu nan muka zo karshen wannan shiri na musamman tare da malaman mu Dr. Muhammad Sani Umar Musa Aridiyan Lemo yadda ya halatta wannan gari namu don gabatar da wani bita ta musamman wa malamai masu ido a kan harkokin karatun addinin musulunci muna godiya kwarai da gaske ma wannan gidan rediyo kuma muna ƙara godiya wa ƙungiyar Sebot State karkashin jagorancin shugabanta Malam Zaharuddin Babantako wanda ya shirya wannan shiri kuma ya dauki nauyin sa na musamman don aikatar da mutane akan muhimmancin adalci da kuma riƙon amana a mahangar musulunci a madadin wanda ya salama da ku Malam Awal Yakubu Wanka da kuma sauran duk waɗanda suka ba da gudunmawa a cikin wannan shiri musamman ma masu watsa shi kai tsaye a shafukan zumunta ni almajirin Malam Ibrahim Adamu Umar Lisina nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.